ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmin ku
masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan makon kamar da masu sauraro suka sani dai har yanzu ana ci gaba da kaiwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'in kasar wato ASU inda a zaman kotun dauka kara a wannan juma'a da suka gabata kotun ta bada umarni kamar yadda kotun ma'aikata ta umarta tun baya ya kamata malaman su hanzarta koma bakin aikin su kana kuma su ci gaba da kalubalantar matakin gwamnatin Muhammadu Buhari dake neman sai malaman sun koma aiki kafin a ci gaba da tattaunawa akan bukatun da ya kai su shiga yajin aikin wanda yanzu haka aka shafe fiye da watanni 7 kenan to koya iyaye da malaman jami'o'i ke kallon wannan kika tsakanin kungiyar ta ASU da kuma gwamnatin Najeriya ga dai ra'ayoyin wasu malamai game da wannan sha'ani
sunana daga Adamu Sa'ibu dan studio amma a gaskiya wannan zanen da aka da ake yi tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'a na kasa wannan babban abin takaici kuma babban abin bukin ciki ne kuma magana na gaskiya akwai son zuciya a bangaren gwamnati sannan akwai son zuciya a bangaren su kansu malaman jami'ar don haka wajibi ne a dauki mataki na gaskiya a dauki mataki wanda zai dace domin a ga cewa an shawo kan wannan matsala don ba zai yiwu ba fa a ce ƴaƴan talakawa suna zaune a gida wadansu ma sun koma shi a yi shaye wadansu sun koma aikata manya-manyan lebubuka wadansu sun koma ta harkar karuwanci mata da sauran abubuwa amma su ƴaƴan manyan mutane da masu kuɗi suna karatu suna ci gaba da karatu wallahi wannan ba zai haifa mana ɗa mai ido ba domin rahin kulawa da rahin ba wa ƴaƴan talakawa karatu da ya dace da rahin kulawa da ƴaƴan talakawa shine ya sa kasanmu a cikin mummunan hali a yanzu don haka wajibi ne in dai ana son a daidaita kuma ana son gaskiya wallahi private universities gaba ɗaya a rufe su kuma sannan a dawo a bayan fadi a faifai ko kuma gwamnatin tarayya ta yi take over ɗin duk wani private universities wato jami'an university masu zaman kansu gwamnatin tarayya ta karɓe su koma ƙarƙashin gwamnatin tarayya kamar yadda Lagos State ta taɓa yi a baya
to sai dai shi wannan malami cewa yi gara mulkin mallaka ma da mulkin da ake cike yanzu a Najeriya domin kuwa 'yan siyasa kafin su hau karaga mulki ne suke tausayin talaka amma da zarar sun hau sai labarin ya canza
ai zaka tambaye cewa ci gaba muka samu ko koma baya muka samu na ƙara jaddada maka sannan magana yanzu ka duba wannan makarantu saboda Allah duk kukan da yake a baya ana cewa makaranta kaza maka ana cewa ba kyauta ba ce amma ka duba ka gani yanzu ai mun suna nan a zona wata 7 saboda Allah wannan karatun farashi yake mana kamfi kafin a zo wannan mulkin yanzu wata 7 suna nan a gida an kasa da daidaita tsakaninsu da malaman makaranta an yi magana ce malaman makaranta suna da rights su nemi hakkin su ai babayi bane su duwayen nan suke kan kujerun nan suke wannan kansila ne shugaban kasa waye suka koyar da su ba malamai ba saboda arena malamai ba kasar da ke rena malamai irin Najeriya ni dai ana ganin a tunanina ka duba bangaren kiwon lafiyar nan ba a lura da komai sai ka ji asibitoci ran ka zai baci kana ganin mutane kamar kaji me yake so a mana kuma a kasar nan da yauce ba mu fa mu talan mu aban matalaucin mu Allah ya kara ya ci gaba da rufa mana shirye rike da mun sheke rike da mu amma babu asibiti a lalace ran ka ya baci makaranta a lalace hanya wannan zaka baka wuce kana tafiya kana fargaba ga rashin tsaro a kasa Allah ya kama na sauki amma kasa ta farbariya take koma bai ne har gwara ma a ce muna nan turan nan ma da suka ba mu wannan wallahi sai mun fijin dadi akan hakan a irin wannan dai mulkin da yake mana kasa na cin kashi gwara ce ma ana mulkan mu ne mun san cewa mulkan mu ake saboda Allah mutane za su yi ta kamfi da baki suna kaza kana hawa kaza shikenan kalma sai abin da kaga dama ba constitution na Najeriya kai yana a baki ne amma baya aiki baya koyi sai dai Allah ya sa mu dace
ya zaka dai a yanda ake ci gaba da wannan yajin aiki shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin sa na ƙarshe na shekara mai zuwa wato 2023 wanda kuma a ciki ya ware wa bangaren ilimi naira biliyan 470 to ko wannan yana nufin kenan gwamnatin kasar ta amince da ƙara kuɗaɗen da take kashewa a bangaren ilimi kamar yadda malaman jami'o'in tun farko suka buƙaci gwamnati ta yi. Ga dai Dr. Al Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha dake Kaduna.
Kasan da aka ware ma bangaren ilimi kaso ne wanda za a iya cewa ya dace da buƙatun ma'aikatan kula da ilimi da kimiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan yana maganar cewa kasa ya kamata ta ware kashi 27 na kasan kuɗin ta mai ilimi. To wannan naira biliyan 470 din kusan kashi 27 ne na kasan kuɗin da aka gabatar Juma'a da ya gabata. Wannan in aka bi shi aka yi nasara aka aiwatar, to nasara ne gagaruma da za a ji an samu a wannan gwamnati tunda an yi kokari an ware abin da ya kamata. Kasashen da suka yi kishin jama'a suka san muhimmancin ilimi suna ninka wannan kason ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ware mai ilimi a ninka a sake ninka. To amma mun yi kokari kusan wannan shine na biyu da aka yi kokarin kamanta wannan kason da aka bukata a ware mai ilimi. Yanzu abin da ya rage shine a yi kokari a aiwatar da wannan, kuma akwai naira biliyan 15 da aka ware wajen inganta yanayin karatu. To amma inda gizo ke sakan shin wannan kuɗin na gyara jami'o'i ne da malaman su da suke ta kokawa, za mu iya cewa yajin aikin da ASU ta yi ya yi nasara tunda gashi an yi kasafin kuɗin da ya kokarin kamanta abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce. To wannan shine nasaran yajin aikin da aka yi.
Yanzu dai a yanda ake ci gaba da sauraron matakin da bangaren gwamnatin tarayya da kungiyar ASU za su dauka na kawo ƙarshen wannan yajin aikin da yake cinyewa, fatan iyaye da dalibai kai har ma dai da malaman shine na samu maslaha tsakanin bangarorin guda biyu cikin gaggawa. Jama'a, saboda kuɗin lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya. A madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni, Jori Leather Gresham, naku Babangida Spring ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.